أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku da cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi ku mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma ta adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau dai muna Lahadi ne 22 ga watan Rabiul Awwal na shekara 1442 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 8 ga watan Nuwamba na shekara 2020 kuma muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kenan Kano wanda ko da yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana na Sidir Sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akramakallah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yan uwa masu kallamu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ajiye mun yi magana akan ayoyin da suka zo a cikin suratu Ali Imran wanda suke suranta wato yadda Allah subhanahu wataala yake bayanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin martabawa da darajawa da fadar martabar su da darajarsu a cikin waɗannan ayoyi waɗanda suke bada labarin abin da ya faru a lokacin yakin Uhud yayin da wasu daga cikin waɗannan sahabbai suka saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallama hakan ya zanto ya haifar da rashin samun nasara bayan Ubangiji subhanahu wataala kuma da ya fara ba su nasara suna bin kafirai da kisa da suka reshe juyi da mujiya da kada wasu ake bi ana sara ana suka idan muka koma waɗannan ayoyi zamu zuba zamu ga irin yadda Ubangiji subhanahu wataala a ciki ya nuna matsayin waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam har a lokacin da ake faɗar wani abu da suka yi na kuskure a lokacin da Allah subhanahu wataala shi da kansa yake faɗar wani abu na kuskuren sahabbai a lokacin kuma yana faɗar wani abu na darajar su ko yana nuna wani abu na darajar su da martabar su a da farko Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa nasarar da suka samu alkawari ne tsakanin shi da su kuma ya cika musu a shi kansa wannan yana nuna cewa sahabban nan mu'minai ne Allah kuma ya gamsu ya yarda da imanin su domin babu nasara da Allah subhanahu wataala zai ba mu wanda ba mu'mini ba Allah subhanahu wataala ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu ji Allah mun wajabta wa kanmu mu taimaka mu bada nasara ga mu'minai to tunda har Ubangiji subhanahu wataala yake magana cewa ya ba su nasara walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu alkawari yayi musu kuma ya cika musu wannan alkawari wanda yana nuna cewa mu'minai ne ba su shiga musulunci da diyar su cutar da musulunci ba ko da wata mummunan manufa saboda Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da imanin su babu wani alkawari tsakanin Allah da munafikai munafikai abinda ke tsakanin su da Allah subhanahu wataala shine kamar yadda ya faɗa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wato munafukai suna ganin mayaudarar Allah suke da suka ce amanna alhalin kuma wasu imani ba suna jin kamar suna yaudarar Allah ne alhalin Ubangiji subhanahu wataala shi yake bayar musu da sakamakon yaudarar su saboda tunda har Allah ya ce walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu yana magana da sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tabbatar da cewa waɗannan mutane mu'minai ne abu na biyu zamu ga Allah subhanahu wataala a ciki yayi bayanin inda aka samu wato tangarda a cikin al'amarin waɗannan sahabbai kuma a ciki duk da yana fito da laifukan su da suka yi wanda laifin ya jawo musu wata matsala dan ya zanto darasi gare su Allah subhanahu wataala yake cewa wa asaitu min ba'di ma araakum ma tuhibbun kuka saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na nasara sai ce minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a daidai wannan lokacin Ubangiji subhanahu wataala ya ce a cikin ku wato akwai a cikin ku wanda yake nufin duniya anan ana nufin ganima, ganima da ake kwasa. Sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne kamar kowa, suna da awarid al-awaridul bashariya, abinda yake bujiro wa dan adam na buƙatar yau da gobe suna da shi. Saboda ba ce sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa son dukiya ba, ba sa son wani abu na duniya ba, a'a suna son abin duniya kamar yadda kowa yake so. Idan Allah ya halicci dan adam lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin lokacin da Allah yake ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin Annabi Ayyub bayan ya samu sauki yana wanka abin nan zinari kamar kamar fari haka yana zuba a cikin sa yana takwasa har mala'ika yake cewa kai ma Ayyub haka kai yace ai ni ma bazan wadatu gabarin faralar Ubangiji ba. Saboda haka abinda yake na samu na duniya ba wai wani abu bane wanda ake kyamarsa a ce mutum Allah ya yi shi baya son wannan. Za mu ga Annabi Suleiman annabin Allah ne, amma roƙon Allah ya bashi mulki, mulkin da babu wani wanda zai ba wa irinsa. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سورة كدا الله تي منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وانا باينا نفن تيوا سنزم الله باتقربة دنيا تي أزو تي سواء انا نفن فتي يد سكر جاء هو صدق سكر جاء وجن إيبا غنيمة وانا شين أبن دائكي نفيد منكم من يريد الدنيا. سنن أبو نأكو زامقا أبنجي سبحانه وتعالى ya kirawo wannan abun da ya faru gare su da cewa jarraba ne. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum, dan ya jarrabe ku. Saboda haka ba wai wani abu ne da Ubangiji subhanahu wataala ya dan ya halakar da su ba, a'a dan su zama jarraba ne. Jarraba tana kasancewa ga bawa a cikin rayuwarsa, kai rayuwar ma gaba ɗaya jarraba ce. Ubangiji subhanahu wataala cha allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. نجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. سوراك دعاء بديك باين قصا جرباتي لا يواد متوى لا يوادك الله تجرباتي ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سوراك أبنجي أيوة لن يجرباسو يجرباسو دومين أكارا تاتي زكاة تنسو كمين دام غني أيوان قبا وليمحيس ما في وما في صدوركم وليمحيس ما في قلوبكم. Allah ta ce abin da yake cikin zukatanku. Saboda haka Allah ya kira wannan abun jarabawa, ba wani abu ne wanda yake ya faru da su ba dan kawai suna kin Allah da manzansa. Sannan abu na hudu wanda zamu gani shine yadda Ubangiji subhanahu wataala ya yadda yake ba labarin kuskuren nasu a nan take yace wala kad afa ankum. Allah hakika ya fi muku. A cikin bayanin afuwar da ya musu, Ubangiji ya karfafi wannan zaton batun afuwa din da lamul qasam da kuma qad, wata adace ta ta'kid wala qad, kamar a ce wallahi tabbas ya yafe muku. To kaga anan ana bawa duka waɗanda suke karatu sauran al'ummar musulmi tarbiya game da sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na farko a nuna musu sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba masu mai bane, wanda ba sa iya, suna da awari na bashariya yana bujiro musu. Saboda haka sukan yi kuskure, sai dai suna da darajar da Ubangiji subhanahu wataala yake nuna musu kuskurensu da suna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tarbiyyar da yake musu. Sannan kuma za su tuba su koma ga Allah, kuma Allah zai yafe musu. Sai Allah subhanahu wataala a ƙarshen ayar wannan sai ce wallahu bi fadli alil mu'minin. Kaga wannan shine abu na biyar. Allah ce Allah ma abocin falala ne ga mu'minai. Na farko ya nuna cewa wannan abin da ya faru gare su kuma Allah ya yafe musu, wata falala ce musu. Saboda haka wata falala ce su yi kuskure, Allah subhanahu wataala ya nuna musu a sakamakon kuskuren su kuma ya yafe musu. Sannan ko Ubangiji ya kira su mu'minai duk da wannan kuskuren da suka yi bai fudda kawar musu da sifar su ta imani ba, ce wallahu dhu fadlin alal mu'minin. Sannan sai aka ci gaba da fadar abubuwan da suka faru a daidai lokacin, tus'iduna wa la taruna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhraakum fa asabakum ghamman bi ghammin wa lam fa asabakum ghamman bi ghammin, shi ma yana nuna maka martaba sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam. wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da zai same su na bacin rai na bakin ciki ba komai bane idan suka ji wani abu mumuna ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zai sa su manta dukkan wani abin da suke ciki na damuwa kaga a cikin wannan yanayi gashi ana bin su da sara da suka wanda aka shehu ta mutum 70 a lokacin suna cikin bakin cikin nasara ta samu ta kubuce ta mure ta liko ta koma sannan kuma ga ganima da suka gida suna samu babu magana ganima sai Allah subhanahu wataala ya kawo wata wani bakin cikin wanda ya danne wancan bakin cikin shine jita-jita da ake ta yadawa a lokacin cewa an kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan bakin cikin na cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa suka manta sai yasa kai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum Allah ce yayi haka ne dan ka ku ci gaba da bakin ciki akan abin da ya kubuce muku ko abin da ya same ku wannan yana nuna maka cewa zuciyoyin su a lokacin babu abin da suke tunani illa kubutar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wai nasara ce a gaban su ba fiye da yadda suke tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto wani abu mumuna bai same shi ba babu shakka wannan shaida ce babba da Allah subhanahu wataala ya yi musu da cewa bakin cikin wani abu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci da ma kowane lokaci ya fi girma a wajen su zai mantar da su duka wani bakin ciki wannan shaida ce da alqur'ani ne yake wa sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake bada labarin wani abu da suke na kuskure amma kuma yana ba mu labarin ko yana nuna mana cewa soyayyar su da kaunar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi soyayyar su da kaunar su ga kawunan su samun nasarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta fi kan samun nasarar su kansu so sannan sai ubangiji subhanahu wataala ya kara fito har ila yau da wata martaba ta su a cikin wannan yanayi da suke cikin rudewa da dimaucewa da kidimewa sai kuma Allah ya saukar musu da thumma anzala alaykum min ba'di dhanbi amanatan nu'asan bayan wannan damuwar kuma sai Allah ya saukar muku da aminci ya saukar muku da gargadi Abu Talha yake cewa dai mu yana gargadi abun hannunsa ba yana faduwa yana sa hannu ya dauke wato kubun sai yana faduwa daga hannunsa ya yi sauri ya dauko shi shi kansa wannan sakamakon na saukar musu da nutsuwa a wannan lokacin da tabbatar da cewa sun samu tabbacin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe shi ba a wannan guri shi kansa yana nuna cewa suna da matsayi a gurin Allah subhanahu wataala ba zai bar su rayuwarsu ta lalace ba a cikin kankanin lokaci kuma sai ya zanto ya dawo musu da hayyacinsu wancan darasi kuma da ubangiji subhanahu wataala ya so ya nuna musu ya ba su yanzu ya riga ya tabbata to kuma sai ubangiji subhanahu wataala ya ware tsakanin su waɗannan sahabbai waɗanda suka yi kuskure kuma nan take ubangiji yake ba da labarin ya yafe musu sai yake ware su da wasu wata da'ifa wata kungiya daga cikin waɗanda suka fito yakin Uhud din ba da san su ba su ne munafikai sai Allah ya ce wa da'ifatun qad ahabbathum anfusuhum da wasu da wata kungiya wani sashi wanda su kuma wato ahabbathum anfusuhum ta kansu kawai suke abinda yake ransu shi kawai shi ya dame su ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya dame su ba maganar an rasa nasara ko wani ahmatum anfusu kansu ya kansu ne suka dame su kaga wannan ya nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam koda suna kuskure wani lokaci wannan ba shi zai sa ka dauke su ka sa su cikin kwandon munafikai ba munafikai wasu wata da'ifa ce can daban wanda ita ba ta cikin mu'mini sunan gashi duk da kuskuren su Allah subhanahu wataala ya musu shaida da cewa mu'mini ne wala kalafa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'min wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin Allah mai falala ne ga mu'minai sannan sai aka kawo kuma mutum munafikai da irin habubuwan da suke ciki da irin yanayin da suke ciki da yadda ma tun farko suke tunda tun farko ma basu so a fito yakin ba tun farko su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul basu so a fito wannan yaki ba kawai dai a samari matasa cikin sahabbai waɗanda ba su samu halartar yakin Badar ba su suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai a fito annabi ya saka sirkensa ya daura damarar sai fito har so Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lokacin ya nuna fushinsa gashi ya za a yi a ce an bar maganar su dattijan dauki ta yara matasa annabi ya ce to ai bai yiwa annabin Allah ya sanya sirken yakinsa kuma a ce ya fasa saboda haka dole a fita zaka ba san fita suke ba shi yasa da suka fito kuma wani abu yazo ya faru sai suke ganin cewa ai da ma tun farko an dau shawara su ba ba fito ba wannan amma ba zai faru ba saboda haka su yanzu trans suke ta kansu suke ahmatum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya lokacin suna yi wa Allah zato na wannan zaton da ba gaskiya ba zato na jahilai na jahiliya cewa da a ce ba su zo gunnan ba da babu wani abin da zai same su saboda sun manta cewa Allah subhanahu wataala ya riga rubuta komai kuma wanda da Allah ya rubuta zai mutu dole ne sai ya zo gurin da Allah ya rubuta sai anan zai mutu ce hallana min al-amri min shay yukuna fi anfusihim ma la yubduna lak kaga su anan Allah subhanahu wataala yake cewa suna boye wani abu a ransu wanda ba su bayyana maka shi ba shine wannan ciwon da suke ji na cewa dan me ma za a fito yake يقولون هل لنا من الأمر من شيء يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا ستجد أشي ونن الأمر أهنم يكي تودا ما بأك شيء ما أنبع ألا أشي كجيا مسو أميرا مسو مرتني لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم دا أجلا دنك كيما تودا ودن دا أكر جا أكر روتا متوا sai sun fito har zuwa gurin da za su kwanta za su mutu inda su kwanta dama to ubangiji subhanahu wataala anan kaga ya ware munafukai da irin mu'amalar da Allah subhanahu wataala ya yi musu wajen bayanan su ya zunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya su kaga babu maganar afuwa a cikin lamarin su babu maganar falala a cikin lamarin su sabanin wadancan sahabbai wadanda suka yi wani kuskure anan take ubangiji yake ba labarin cewa ya yafe musu kuma ya musu falala kuma ya tabbatar da imanin su shi kaga sahabbai daban munafikai daban wasu sahabbai kuma ba masubai bane duk abinda za su yi na kuskure duk abinda mutun zai yi na kuskure su ma za su iya samun wannan zamiya shi yasa a gaba ubangiji subhanahu wataala ya kara karfafa zantan afuwa gare su ya sake kara karfafa zantan afuwa gare su innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inma stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu waɗanda suka lalle waɗanda suka gudu daga cikinku ranar da ƙungiyoyi biyu suka haɗu su ne ƙungiyoyin mushrikai daga Makka da ƙungiyoyin musulmi daga Madina wanda suka juya baya suka gudu inna masazallahum ash-shaytanu bi'adhi ma kasabu shaytan ne ya so ya zamar da su saboda sashin wani abu da suka yi na laifi sai Allah ya saki cewa laqad afa Allahu anhu lalle tabbas Allah ya yafe musu wallahu inna Allaha ghafurun halim lalle Allah mai yawan gafara ne mai hakuri ne to kaga ubangiji subhanahu wataala dan kada a bar abin a bude wani yazo daga baya ji labari karanta sira ai gashi wasu sahabbai an ce su tsaya anan sun ki tsayawa har sun saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun bi sun kwashi suna kwasar ganima har ma an zo an kashe musulmi 70 a dalilin su wani yazo ya fadi wata mummunar magana akan su ce kaga sahabban nan yanzu da suka juya suka gudu suna nufin a kashe manzon Allah kenan su ku ita kaza da irin wannan surutu da wani zai iya yi wato da a ce alqur'ani yadda ya suranta abubuwan da a ce bai tsarfafa wannan bayanin da Allah subhanahu wataala ya ba da sai ka samu wasu wanda za su rika karanta alqur'anin suna zagi sahabban da shi kamar Qur'anin sai ya zo da bayanin kuma afuwar Allah subhanahu wataala gare su da sifanta su da imani da sifanta su da falala da nuna kuma irin yadda suke kauna Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru gare su a matsayin su na mutane ne amma gashi sun gudu har Annabi shi yake kira su Rasulu ya du'u ku fi ukhrakum Annabi sun bar shi a baya yana cewa ku dawo to inda wani yanzu zai zo ya dauka zai iya cewa sahabban nan ma ashe duk ƙarya suke yi gashi ma ana gaya mana cewa an je yaƙi duk sun gudu Annabi ya yana su dawo amma sun ƙi dawowa shi ya nuna cewa inda shi ne sai dai a kashe shi ba zai gudu ba wannan ta sa ya sake sa baki akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka duba alqur'ani cikin bayyana martabawa da darajtawa yake ba labarin su yana bayyana gaskiyar su yana bayyana imanin su yana kuma bayyana irin yadda suke kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bayan bayanin cewa sun gudu Annabi yana kiran su a daidai lokacin kuma Allah subhanahu wataala ya kawo batun da yake nuna cewa san annabin yana zuciyarsu fiye da komai shi ne lokacin da ya kawo kuma batun jita-jita a daidai lokacin ta fara yaduwa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin kuma sai ya zanto duk wani abin da ya same su manta shi fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wannan shi ke nuna maka wannan arin na bashari wani abu na mutuntaka da ya bujuro musu wani ba shi ke nuna ya goge abin da yake cikin zukatansu na san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ƙarshen ayoyin Allah ya sake nanatawa cewa wani abu ne shi dai ya amfani da shi na laifin da suka yi ubangiji ya sai dan ya so ya zafar da su a dalilin wannan laifin amma ubangiji subhanahu wataala ya musu afuwa ya yafe musu shi yasa lokacin da wani ya zo gaban sayyidina Umar Abdullahi dan Umar lokacin ya je haji ya zo yana so ya soki sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin cewa sahabbai sun gudu a yakin Uhud ba yace baka karanta lokacin sayyidina Usman ne lokacin sun fito suna masa gori yace ai Allah ya yafe musu baka karanta ayoyin da illazina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama sazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhu Allah yace ya yafe to sai ko kuma mai a yanzu zaka zo kana wurin ka sa shi cikin tuhumce-tuhumce da har za ku tuhumi sayyidina Usman da shi sauraka alqur'ani cike yake da babu labarin wasu abubuwa da suka shafi halayyar sahabbai da kuma irin yadda martabar su take a gurin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam
kuma Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu zamu je ga tambayar farko wadda ta zo daga Aliyu Adamu Abubakar da Maturu suke cewa mallan shin mutum zai iya fadar bukatarsa da Hausa a sujada ta sallar nafila
insha Allah magana sallah hay'a ce makhsusa af'alu ne makhsusa bi hay'ati makhsusa wasu ayyuka ne ke bantattu da ake yin su da wata kaifiya ke bantacciya an ce ga yadda ake so ka fara ga yadda ake so ka yi duk wani abin da zai shigo in ba da nasi ba to ba za ka shigo da shi ba nasi ya bude kofa a yi shi kenan in bai bude kofa ba sai ka tsaya ka takaita akan wannan abu shi yasa za ka ga a wasu gurare alqur'ani ba an ce ka karanta ba za ka karanta qur'ani a ruku'u ko sujada ba ana cewa karatun qur'ani din yana cikin manya-manyan azkar ne da cikin sallah shi ne ma wanda ya fi kowanne zikiri daraja da girma a cikin sallah yayin da za ka karanta shi a tsaye karatun fatiha zama rukuni a cikin rukunin sallah amma duk da haka ba za ka tafi sujjada ba ka karanta fatiha don me don ba a yi ta kai wannan ba saboda abinda aka sani shi ne tun daga farkon ta har ƙarshen ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rura yadda ake yin tasallu kamar a tun usalli aka shigo da wani yare ba larabci ba a cikin sallah wani abu ne wanda ba shi da karfar hujja zaka kai ka koyi addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam koyi ta kai abin takeici a ce musulmi ba zai iya koyan wasu daga cikin addu'o'in ba yake sallah sai addu'o'in ba yake sallah sallama addu'a da'awat ne addu'o'i ne wanda suke kunshe da kalmomi na yabo ga Allah subhanahu wataala da kuma kunshe da roƙon Allah subhanahu wataala alkhairan duniya da lahira a cikin ƙanƙanin kalmomi kaɗan mutum zai roƙi abubuwa da yawa dan kace rabbana atina fid dunya hasana duk wani abu kyakkyawa da zaka ji daɗin sa a rayuwa ta duniya ka roƙe shi yanda kace hasana wa fil akhirati hasana duk wani abu kyakkyawa da daɗa da kake so a lahira ka ce wa fil akhirati hasana ka abin nan fa kalbobi da wanda suke jawami'ul kalim da yana daga cikin abin da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa utitu jawami'ul kalim an ba ni dunkulallin wato kalbobi dunkulallin maganganu yayi magana a dunkula amma karkashin ta abubuwa da yawa za su shiga saboda yana da kyau mu haddace wani abu daga cikin addu'o'in ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mu rika yin su a cikin sujjadar mu da ruku in ba za mu iya ma yi da larabci ba wasu kuma wasu abubuwa da muke ganin sai mun nasanta su sai mu bari in mun gama sallah sai mu daga hannu mu yi addu'a mu roki Allah ya biya mana wadannan bukatu namu
wannan shi kuma yake cewa mallam tambayar sai tace akan yin tasbihi mutum zai iya cewa subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar ko kuma sai dai lalle yace subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar
idan kowanne daban-daban zai yi misali ce subhanallah 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 alhamdulillah 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 allahu akbar allahu akbar sai ya kara wa din ba in kuma tare zai yi hada su subhanallah walhamdulillah wawu din adafi ne yana da kyau ka sa shi in zaka hada su in kuma kowanne shi kadai zaka yi adadi mai yawa subhanallah 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 anka zama alhamdulillah 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 allahu akbar allahu akbar wala ba sai ka sa wa din ba amma in jumla ce kake so ka yi to jumla a larabci tana bukatar tana buƙatar atif in misali wannan jumla ka hada ta da tabayin ta da wannan wawdin ake hada jumlar kai kuma meye da me ka sai ka cire wawdin wannan lokaci sai ka ga mutum garin kakale tunda dai har akwai wawdin to meye damuwar cewa kai a cire maka wawdin in an ce yanzu kana iya yi me riba wajen ka cin ka cire wawdin
to sai sakon Abu Abdullah Abubakar daga Kaduna yake cewa da Allah malam su wane ne ashabur ras da kuma kaumar tuba
ashabur ras su ne ma'abota rijiyar rasu kamar yadda aka sani cewa cikin annabawa Allah subhanahu wata'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wasu bai ba musu ba ba su labarin wasu ba ya ba su labarin wasu wanda cikin su Allah ya faɗi sunayen su alqur'ani annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi shu'aib annabi lut annabi ibrahim annabi musa a sanadin wajen annaba 25 da Allah ya ambaci sunayen su a cikin alqur'ani wasu kuma bai faɗe su ba ce منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك daga cikin su akwai wanda muka baka labarin sa akwai wanda kuma ba mu baka labarin su ba zaka shi wannan ashabur ras Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'adun ashabur ras wa thamud wa'adun wa fir'aun wa qaum lut wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kazzaba ar-rusula fa haqqo wa'id wadannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fada ashabur ras ce wasu ne da Allah subhanahu wataala ya aiko a wanda suka zauna a al-Yamama. Yamama shine yanki na cikin jazirar Larabawa da yanzu kusan yankin Oman da ake cewa kasar Oman. Nan ne da ake cewa al-Yamama. To a wannan yankin suka rayu ko dai an ce da su ashabur rassi saboda suna da wata rijiya wacce suke amfani da ita wajen shan ruwan su da shayar da dabbobin su aka jingina su da zuwa wannan abinan wannan ras wannan rijiya kamar ashabul hijr ko ashabul aika mutanen shu'aib annabi shu'aib alaihi salam ko kuma ar-ras din tayu ya zanto wato gurin da Allah ya halaka su ne to ubangiji subhanahu wataala ya halaka su a gurin musu girgizar ƙasa suka nutse kamar da suka nutse a rijiya dake kiran su ashabul ras ko kuma kamar ashabul ukhdud sun yi amfani da wannan rijiya ne wajen cutar da mu'minai ko annabin da Allah subhanahu wataala ya aiko musu duk zai yi ba dai Allah bai tantance mana me yasa aka jingina su da ita wannan rijiya ta ar-ras ba ar-ras ita ce rijiya wacce ba yi mata daurin baki ba ba sa abinda aka daure bakin ta ba ita ce ar-ras to Allah bai fada mana sunan wani annabi ne aka aika musu ba an dai ce mana ashabur ras in muka tuna minhum man qasasna alayka minhum man lam naqsus alayk sai mu ce to wataƙila wannan yana cikin waɗanda ba a fada mana su ba akwai masu tarihi suna cewa wasu su ce an aika musu da wani annabi Hanzala ibn Safwan shi aka aika musu da shi suka kashe shi suka jefa cikin rijiya ya sa aka kira su ashabur ras su kuma kawo tubba lakabi ne da ake wa sarakunan yaman duk wanda ya sarauta a yaman ya mallaki wannan yanki ana kiran shi tubba kamar yadda wanda ya mallaki yankin habasha ake kiran shi annajashi ba suna bane suna ne na mulki kamar fir'aun wanda ya mulki a masar a wancan lokacin ana kiransa fir'aun to haka nan shi ba kamar Kaisar Kisra na Farisawa Kaisar na Rumawa lakabi ne na sarauta saboda haka tubba shi ma lakabi ne na sarauta hadisai sun zo suna nuna cewa tubba mutumin kirki ne la tasubbu tubban fa innahu kana mu'minan wa fa innahu qad aslam hadisi ne wanda Hassan al-Ghairi yana cikin Musnad Imam Ahmad akwai wani wata ruwaya abinan la adri annabi ya ce la adri ala'inan tubba'un ka ala'inan ka ala'inan tubba ala'inan kana tubba wa la adri al-hudud kaffaratan am la alainan kana tubba amla, sai dai wannan ruwaya tana da launi bata inganta ba. Wacce ruwaya tace ta inganta cewa mutum ne na kwarai, kuma tubba ce mutanen tubba din mutum ne wanda yake a kamar sarauta sarki na Yemen, da su ba a cikin waɗanda Allah ya aika musu annabawa, kamar da muka san cewa annabi Hud an yanka dan aike shi a wannan yankin ne na Yemen, Al-Ahqaf. To ta yiwu shi ma wannan lokacin wannan sarki, ko shi ko kuma a wani daga cikin annabawa, shi kuma ake kiran mutanensa da cewa mutanen kwamu tubba, kamar yadda ke kwamu Fir'aun da sauransu.
To masu sauraron mu da kallon mu, kuna tare da shirin Fathul Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalimo, babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci jami'ar Baro da Kano, Kano, wanda yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin. Za mu dora nan gaba kaɗan a cikin shirin, sai ku dakace mu. Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na Fathul Rahma, inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kano, Kano, wanda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. To malamin tambayar mace gaba ta zo daga wanda yake cewa matarsa ce take bata masa rai matuƙa, kuma gashi tana ɗauke da juna biyu, shin zai iya sakinta a shari'ance?
Wato ciki baya hana a yi saki, ciki baya hana a yi saki, dama ana yin saki ne yayin da mace take ta yi tsarki, ta yi al'ada, mijinta bai kusance ta ba ya sake ta a wannan lokacin, ko kuma ya sake ta bayan cikinta ya bayyana. Saboda dai a tabbatar da cewa ya sake ta babu wani abu a cikinta, ko kuma a'a akwai ciki wanda an san cewa daman cikinsa ne. Saboda su yi ciki ba wai ana haramta saki ba ne, sai dai kuma don tana ɓata maka rai, ai bai kamata a ci kawai don tana ɓata maka rai ka sake ta ba, sai wa wanda ba ta saba ta ɓata masa rai. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fi kowa daraja, ya fi kowa ɗaukaka, matansa suka fi kowa daraja da ɗaukaka, amma da haka akan samu saɓani tsakaninsa da matansa, har ma lokaci matarsa ta ƙaurace masa ko ta daina masa magana ya tsayin yini guda, kamar yadda yake cikin hadisin Umar, hadisin Abdullahi ɗan Abbas daga Umar ibn al-Khattab, sai ce ɗayan mu takan matarsa na Umar takan gaya masa, ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin matansa ma sai ta fushi da shi, yinin gaba ɗaya bata masa magana ba. To ya zato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake kowa martaba da daraja da ɗaukaka da matansa, waɗanda su ne Allah ya masa zaɓi na musamman, ana samun wannan gaga, wani ya zo ce shi ba zai mata masa rai ba, ko ba za ta masa abin da ba shi ne daidai ba, wannan ya ɗauko wani abin da ba zai taɓa samun irin yadda yake so ba. Illa iyaka dai mutum ya yi haƙuri, an san cewa laifukan iri-iri ne, hawa-hawa ne, wasu laifuffukan nata suna da girma, zai iya haƙuri da ita haka ya haƙuri, amma saurin kawo batun saki ba solution ba ne. Cin zai ce duk sanda matar su taɓata masa zai saki, to kuma zai zauna da mace ba zai zauna da aure ba.
To sai wani yake tashi kuma malami, ne hukunci mutumin da suka rabu da matarsa da ciki bayan ta haihu suka yi yarjejin shayarwa, so bayan ta yaye yaron sai yake ce mata da dawo masa da yaron sai kuma ta ki, shi ne ke cewa shin zai ci gaba ne da bata abin da suka yarjejeniyar, ko kuwa zai dakatar?
Ba daga mace ta yaye yaro ba ne miji ya cancanta ya karɓe shi, ta za ta riƙe wannan yaro har lokacin da yaro zai wayo tamyizi, ya iya fahimtar abubuwan da ya kamata da wanda bai kamata ba, wato zai iya gane wannan zai iya gane wannan, wato ya samu sinnin tamiz, wasu ce biyar wasu ce bakwai, in dai ba aure ta yi ba, in ta yi aure shi kenan haƙƙin hadana, wato riƙe kula da ɗansa ya saka daga hannunta. Saboda don ta yaye shi ba ya da haƙƙin kawai ce ta ba shi shi, sai idan aure ta yi ko yaron ya yi wayo ta yadda za a iya ba shi zaɓi ya ci, to ka zaɓi babanka ko babanka, wanda duk ya zaɓa shi kenan. So za ka ci gaba da bata abin da za ta kula da yaranka, ita kan tunda ta riga ta fita daga idda shikenan, ba a ciyar da ita da shayar da ita baya kanka, amma na ɗanka yana nan kanka, ɗanka ne dole ka tanadar abin da za ka riga bata domin kulawa da ɗanka.
To sai ne shi kuma yake cewa malam, mutum ne ya aure ya yi alƙawarin cewa idan matar ta tare zai mata kayan lefe, to daga ƙarshe matar ta tare ta haihu amma kuma bai laifin ba mijin kuma ya fike ta daga baya tana gida shin ya matsayin alƙawarin da ya dauka na baya
wannan dole ne ya cika yarjejeniya ce ai wannan ba alƙawari ba yarjejeniya ce kafin ta shiga gidansa ya mata wannan sai wannan yarjejeniya zai mata saka ba zai yi ba dan yanzu ta shiga gidansa ya samu abin da yake so har ma ya kai ga wani jin cewa ba zai iya hakura da ita sannan kuma wace yarjejeniya ke cikawa Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku wadanda suka imani ku cika wato yarjejeniya da aka yi da ku Allah subhanahu wataala ya yi umarni wa awfu bil ahd ku cika alkawari sauraka alkawari ne wannan yayi dole ne ya cika idan ya ki cika wato babu shakka wannan yana da laifi kuma haƙƙi ne nata sauraka jin cewa ya sake ta ba zai shi zai sarai da wancan haƙƙin nata ba yana nan
to ne shi mai ke cewa mallan menene hukunci musulmin da ya bawa dalibai gida a matsayin haya kuma suke aikata abin da bai kamata ba a cikin gidan shin ya matsayin sa a musulunci
a ce abin da suke yi ba daidai bane ba daidai bane ba su duk wanda zai san cewa za a yi wata bara za a yi wata barna a guri ya bayar da shi haya ba daidai bane ko ya sayar ma waɗanda ya san abin da za su yi kenan sauraka tunda har ya san cewa waɗannan ɗaliban ba na kirki bane ba na kirki bane suna wasu abubuwan da bai kamata ba to bai kamata ya basu a gidan ba sai ya tashe su sauraka in kuma ya basu suka ci gaba da zama yana karɓar kuɗi to kamar ya ɗaure wa laifin da suke yi gindi ne cewa shi ma ya yadda su ci gaba da yin wannan kuma yana da kamasho a cikin duk abin da za su yi na laifi a wannan gida
to ne ke cewa mutum ya shiga masallaci ya tarar da liman ya idar da sallah a masallacin da yake da liman ratibi shin zai iya bin masabukin da ya tashi zai cika abin da ya kubuce masa ko kuma yin wani sabon jami'a
babu laifi dan ya yi zuwa masabuki sallah bin masabuki babu wani abin da yake nuna cewa ba abin masabuki sallah babu wani dalili cewa ai bai shiga da niyyar limanci ba ba sharadi bane shi limanci sai ka fara sallaka da niyyar sa me yasa ake ina ba istikhlaf idan liman alwalata ta yi warware wani shiga ya ci kara shi muku sallah ai ba da niyyar limanci ya zo sallar ba sauraka amma kuma yanzu ya zama liman a lokaci guda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah cikin dare Abdullahi dan Abbas ya tashi ya shiga ya fara sallar lokacin da ya shiga sallar ba ya shiga da niyyar zai ja liman bane saboda masbuki zai iya bin mutum zai za iya bin shi sallah ya zama liman a dai lokacin da aka bi shi sallah ka'idar ita ce man sahha salatu sahhat imamatuhu duk wanda sallarsa ta inganta a shikaran kansa libancin sa ma ya inganta maganar sallah ratib masallaci abin nan yin jam'i biyu a masallaci guda wanda yake da liman ratibi matsala ce da aka yi sabani aljumhur suna ganin babu komai wanda suka tsananta Imam Shafi'i sai ko Imam Malik da yake karantawa amma dai wasu dalilai da yawa sun fi marawa halaccin baya musamman ma irin haka wanda masbuki ne ba wai an tsiri yin jam'i na biyu bane ko yaushe ko wani lokaci in an yi na farko kawai wasu su ki zuwa sai su da sanasu da biyu a wannan wani abu ne ya faru ko yana faruwa ko yaushe wasu su zo daga baya wani yana cika shi sallah su bi shi sallah ko ku a asu su shigo bayan an gama sallah su hudu su biyar wasu bi su fara wasu su zo su shiga kara shi sallah da su wanda duk babu komai akwai asarar da suke nuna halaccin haka
wani ke malam mutum ne a wajen aikin su sai aka bashi aikin sa hannu akan takardun masu karɓar bashi na banki kuma mai ruwa shi menene hukuncin sa
duk wani abin da mutum zai taimaka a kan abin da ya shafi riba to yana da kamasho a ciki an tsinewa riba da wanda yake bayar da ita wanda yake karɓarta da wanda yake shaida da wanda yake rubutawa duk ya zo a hadisi cewa Allah ya tsine musu tsinewa akilur riba wa mukiluhu wa shahidu wa katibu da wanda zai aka wakilta shine dan aiki tsakanin wannan da wannan ko kuma wanda shine dan mai rubutawa an ba da bashi da riba amma shine mai rubuta yarjejeniya wannan duk suna cikin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala
to sai wani ke cewa mallam ya halatta ne bayar da zakka ya fitar da ita sannan kuma ya gyara masallaci da zakar
zakka ba ta gyara masallaci bace ba daga cikin wuraren da aka ce a aji zakka wurin gyara masallaci abinda aka ce zakka ga sunan su sune aka fada a cikin suratul tauba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubihim wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wal sabil fi sabilillahi shine mayaka da za su fita yaki shine fi sabilillah duk inda salwa sabil fi sabilillah tazo al qur'ani zaka tana nufin yaki ba wai tana nufin dan Allah ba dan Allah ne duka ai sauran ba dan Allah ne ba buƙatar ai ta zana a ce lil fuqara wal masakin da sai ce inna masadaqatu fi sabilillah to amma da ana maka wannan fi sabilillah wani abu ne guda ɗaya mai cin gashin kansa shine ake cewa al masarifus zakat al thamaniya guda takwas wani abu ne guda ɗaya shine yaki mayaka ana ba su ana sa kudin zakka cikin harkar yaki jihadi amma ba gina masallaci ko gina makaranta wanda duk baya daga cikin masarifin zakka in kana son ka taimaka wajen gina masallaci ko gina sai ka fitar da wani kudin daban amma ba na zakka waɗannan ya kamata ka bawa
shi kuma ne yake cewa malam sunansa Musa Garba daga ungurin jihar Yobe yake ta shi ya halatta makara wato a karantawa mamata suratul baqara daga farkonta wato farkonta kenan kamar yadda Abdullah bin Umar ya ce wanda bai haƙi ya rawaito shi
asar din Abdullah bin Umar bai inganta ba wanda kake maganar a wanda yake maganar cewa in ya mutu ya yi wasiya cewa a karanta masa farkon suratul baqara da ƙarshenta wannan riwayar wani da ake kira Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Lajlaj shi ne ya rawaito wannan riwaya daga babansa shi kuma majhul ne shi Abdurrahman ibn al-Ala majhul ne ba san waye ba saka ruwayar bata inganta ba
shi wani ke cashin mala idan aka binne mumini a kusa da kabarin fajiri wanda ake masa azaba shi ma zai ji alamar azabar sakamakon makotaka
ban san wani abu yake nuna cewa zai ji ba shi yana cikin ni'ima shi ko wance yana cikin azaba ba na jin ban dai taɓa san ragana su asar cewa na cikin kabari yana jin abin da ake yi ba wani wanda yake kusa da shi ba
shi kuma ka ce malami ne ingancin wannan hadisin da mai ta'alimi ya kawo shi a littafin sa na cewa iyaka wa tsama fa innahu fakarun hadir
hadisi yana cikin musnadar na hakim ba wannan gabar iyaka wa tsama fa innahu fakarun hadir wannan gabar bata inganta ba hadisin yana da yawa عليكم بالقياس مما في أيدي الناس وإياكم والطمع أذى وإذا صليت فصل صلاة مودع أذوك عشان حديثا صورا أبو وانا سكتوا حديثا أقوي سنة الشواهد أما وانا قبر وإياك والطمع إنا جم كن ننك دقوديد ومن قديشين تلوشين ديكي قبن إلنك تلوشين ديكي قبن قريكا وانا قبر تم غير قديد وتين زنتبا
kone ke tamale ina son karin bayani game da ma'anar hadisin da yace da jama'a sun san ladan da ke tsawon gaba da sun rika rige-rige domin shiga yake cewa domin ya ga idan mutum ya ga sauran wurin mutum daya a tsawon gaba ya cika ya cika sai wasu su ƙara sauri su riga shi shiga ko da kuwa sun san cewar sauran filin shi wannan mutumin ya hango ya tunkari wannan wuri
annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi muttafaqun alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saff al-awwal ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه دا أشي متاني سن سن أبين دي فلا لنتكي تشكين كران سلا واتو متين يتأي كران سلا دا متاني سن سن فلا لنتكي تشكين كران سلا دا سهم فرقو سن نيزنتو قوة يجي ناسو بذي يوبا عبر وقدا سي سن يقرا تو دا سن يقرا واتو دا أشي أنسن فلا لنتكي to sai ta kama ma ƙarshe sai an yi ƙura'a wanda ƙura'a ya samu ƙura'a shi zai yi abin nan saboda ka gaga idan aka taho ka taho ya taho sahun farko in ya riga ka shikenan abin da aka ce ma za a iya ƙura'a kai
to sai ne kita shin ko ana iya yi wa mai cin abinci da mai karatu sallama idan an yi suke zuwa inda suke
ba abin da zai hana ka yi wa mai karatu ba a ce kai an sallama ba mai sallama akan yi masa sallama bari mai karatu sallama baya magana ba kuma ya ansa sallama da lafazin ansuwar ansa sallama amma duk da haka sahabbai suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yana salla yana ansa musu da ishara to yana daga hannunsa kawai a matsayin ansawa amma ba da lafazi ba to in ya zanto mai salla da aka hana shi ya yi magana ana masa sallama ina ga mai cin abinci zai iya magana in ba loma ce a bakin sa zai iya hadewa ya ansa in karatu yake zai iya tsayawa ya ansa sallama ya ci gaba da karatun sa
wannan yace malami ne hukuncin sallar mutumin da yake baya sa hancin sa kasa lokacin sujjada sai dai goshin sa kawai
a gurin jumhurin malamai sallar sa tayi indai goshin sa ya taba kasa akwai daga cikin malamai wanda suke ganin cewa wajibi ne sai hancin sa ya taba kasa kamar da goshin sa ya taba kasa kamar al-Auza'i Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya da wasu daga cikin a'imma kamar Ibn Habib a cikin Malikiya suna ganin wajibcin hancin sa ya taba kasa amma dai jumhur suna ganin ba wajibi bane in goshin sa ya taba kasa kamala ce ta sujjada hancin sa ya taba kasa daga cikin kamalar sujjada kamar yadda zuci hadisin umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha an umarce ni in yi sujjada akan gabbai guda bakwai to ibn Tawus lokacin da ya rawaito abin nan da ya zo kan goshi sai fa ashara ila jabhatihi wa anfihi ila jabinihi wa anfihi akwai hadisi da yake cikin Daraqutni sanad Daraqutni cewa wanda duk la salata liman lam yusib anfuhu min al-ard ma asaba jabinuhu wanda duk yayi sallah hancin sa bai taba kasa ba kamar yadda goshin sa ya taba ba shi da sallah hadisi yana da rauni
to sai shi kuma ne ke cewa malam tambaye sai ta ce wani lokaci ne mutum ya kamata ya fara tsayuwar dare kuma zuwa karfe nawa ne lokacin ta yake fita
a tsayuwar dare tana farawa ne daga lokacin bayan isha'i sallar isha'i to daga lokacin har zuwa lokacin da abin alfijir zai ke to idan alfijir yake to shi kenan lokacin kiyamul layli ya kare shi yasa ya zo a cikin hadisi fa idza khashiya ahadukum as-subh falyusalli rak'atan tutir lahu ma qad salla idan ɗayan ku ji tsoron fudowar alfijir to sai yayi raka'a ɗaya dan cike masa wutiri na abin da ya sallata kaga shi fudowar alfijir shine ƙarshen lokaci daga kuma sallar isha'i daga wannan lokacin da cewa tasulusul akhir min al-layl sulusun ƙarshe na dare ya fi lada domin a lokacin ne Allah subhanahu wataala yake sauka sama ta kusa yana cewa waye zai roƙe ni an sa masa waye zai tambaye ni in bashi waye zai nemi gafara ta in gafarta masa to ka dacewa da wannan lokaci mutum yana kiyamul layli ba ƙaramin riba ce da shi ba
wani yace malam ya matsayin sunna game da shiga gida da maza suke yi domin yi wa iyalan waɗanda suka rasu gaisuwa da yake cewa ya ga da muharrami da wanda ma ba muharrami ba sukan kutsa cikin gida inda mata suke domin yi musu gaisuwa alhali kuma akwai maza a waje suna karɓar gaisuwar
yawanci in za a shiga za a sanar kuma galibi a irin wannan zaman makokin na mata ba sa fita daga hijabinsu za a samu cikin hijabi in kuma ba a hijabin suke ba kafin wani ya shiga zai sanar za a sanar cewa ga wani zai shigo ya muku ta'aziyya ba laifi ba haramun bane namiji ya shiga ya yi wa mata ta'aziyya a cikin gida ba haramun bane tunda ba haramta shiga ya yi magana da su ba abinda aka hana shi ya yi a ce suna cikin wani yanayi ko wata shiga wadda ba ita ya kamata a same su a ciki ba to wannan shine ba yadda wanda ba muharrabi ba ya shiga amma in har suna cikin stress kamila dan ya leka sun ya musu ta'aziyya ba laifi ne ba
wani ke cewa malam menene ingancin hadisin da ya nuna cewa kowane bawa yana da gida biyu ne a ranar gobe kiyama ma'ana gidan wuta da kuma gidan aljanna sannan idan ya shiga aljanna wani wanda ba musulmi bane zai shiga gidansa na wuta
eh wannan hadisi ne sahihi yana cikin sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce minkum min ahadin illa wa lahu manzilani manzilun fil jannati wa manzilun fil nar fa idza mata wa dakhala an-nar warisa ahlul jannati manzila babu ɗaya daga cikin ku face yana da gida biyu ɗaya a aljanna ɗaya a wuta idan ya mutu ya shiga wuta sai aljanna su gaje gidansa na aljanna shine fadar Allah subhanahu wataala ulaika humul warithun allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun ce waɗannan su ne masu gado ulaika humul warithun su ne masu cin gado wanda za su gaje aljannar firdaus kuma su dawama a cikinta وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون التي وانا إتتي الجنة دا أكا قادا مكو سوى لأبنكو كسن شيء كنا إذا تاوى سوى لأكا قادو كما شيني ka samu wani abu daga ka san wani wanda ya riga ka wanda baya nan saboda ka wannan ba shi a aljanna ka samu wani kaso daga cikin abin da ya bari shine shine gado saboda ka aljanna yan aljanna suna gadar gidajen yan wuta da Allah subhanahu wataala ya rubuta musu da goma a cikin wuta ba su da kaso ba su larbo aljanna to suna da suna gaje gidajensu
to nake ce mallai na san karin bayani akan maganar Allah ya ce za ku shiga aljanna idan har kun yi aiki mai kyau dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce za a shiga aljanna da rahmar ubangiji to shi nake so mallai ya masa karin bayani akan waɗannan wato kalangu guda biyu daga Dr. Sadiq Abubakar
ai babu cin karo tsakanin maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da wata Allah ya yi Allah subhanahu wataala ya ce tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wani ta ce aljannar da muka gadar muku da ita saboda abin da kuke yi wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun waccan kuma hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa minkum lan yudkhila ahadan minkum aljanna lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمد بي الله برحمته nabi ce babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa ne kawai zai shiga da shi aljanna da ce har kai ya ma aikin Allah ya ce hanni sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamar sa ma'ana muna shiga aljanna da rahamar Allah subhanahu wataala saboda ka wancan bima kuntum ta'malun ba'u din ita ce malum suke cewa ba ba'ul iwad ba ce ba'ul muqabala ce wato ubangiji subhanahu wataala shi ya sharɗanta cewa to ku yi aiki in kuka yi aiki ne kuma zan yi muku rahamar sa ku aljanna amma ba wai aikin ne ka sayi aljanna kawai za ka ce na sayi kaza naira dubu ɗin ita ce ta sa ka samu wannan abu kaza to wannan ba'un ɗin ba ta yi wasu bace ba ta musanya bace a ba'un ce ta muqabala ka yi kaza ni kuma Allah ce zan baka kaza amma da ya yadda zai baka wannan aljanna ai rahama sa ce aljanna aikin ka nawa yake hadda za ka yi sayan aljanna in aka ce ka biya ni'imomin da Allah ya maka a duniya ma kawai da ayyukanka ba za ka iya biya ba ka biyan su ba ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin Allah da ya dabe bai kare ita ni'imar samar da kai daga babu da babu kai ya samar da kai ka zanto mutum cikakke wannan da mai za ka iya sayanta ba abin da za ka iya sayanta akwai wanda ya taɓa saurai babu shi sauraka kaga ba abin da za ka iya biyan wannan ni'imar ballantana sauran ni'imomi ya baka kasar da kake tafiya a kanta ya baka iskar da kake shaka inuwar da kake shiga abinci da kake ci ruwan da kake sha kowace ni'imar da kake zagaye da kai dishi ya maka wani ta'uddu ni'matallahi la tahsuha wa bikum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ta su ni'imomin da suke kewaye da kai daga Allah ne to wani abu za ka yi ka biya wannan ba za ka iya ba ashe kaga abin da zai maka sakamako da shi rahama sace kawai rahama sace shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake cewa qul inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim man yusrafu anhu yawma idhin faqad rahima kadhalika alfawz almubin a cikin alqurani Allah subhanahu wataala yake nuna kawar da kai daga fada wata ka shiga aljanna rahama ce ta ubangiji kaga yadda hadisin ya faɗi rahama haka shi alqurani ya faɗi rahama cika ce qul inni akhafu alaykum azab yawmin azim ce ina ji muku tsoron azabar rinan nan mai girma man yusrafu anhu yawma idhin faqad rahima wanda duk aka kawar masa da azabar wannan ranar ma'ana waye za a kawar wa azaba shine wanda zai samu shiga aljanna ce faqad rahima to wannan Allah ya ji kansa ya tausaya masa ya masa rahama wannan kuma shine babban wato rabo wanda yake mabayyani saboda ka babu cin karo tsakanin hadisi da kuma alkur'ani akan wannan batu.
Mala ya sakar alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka sa karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku da cikin shirin namu ta hanyar ko da rubutaccen sakon text ko kuma WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-14-55 ko kuma cikin adireshin email na fitinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fitinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar da mun shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marijalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci a jami'ar Garo da ke nan Kano wanda ku da shi da samun dama da mu amsa wannan tambayoyi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kamaliyar wannan shiri ana ce da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.